Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma san kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sanda aka sha'awa a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. To madalla jama'a, kamar dai da kuka sani, kowace ranar Litinin shirin yau da gobe na zuwa ne daga Najeriya tare da Ruqayyah Bashir, inda a yau shirin ya maida hankali akan irin halin da matasa suke ciki, sai kuma wani mawaki da zai kayatar da ku a cikin shirin. Muna kuma tafa da wani girki mai kayatarwa a bangaren kwalama, don haka ba tare da wani ja-in-ja ba zan ja gefe in bar ku da Ruqayyah domin jin shirin na yau da gobe.
A yau za mu tattauna ne kan abin da ya shafi mana shekarar 2025. Shin me ke ci maka tuwo a kwarya, ko me ke ci miki tuwo a kwarya a matsayinku na matasa? Kana kuma za mu garzaya fagen waƙe-waƙe mu ji dawa, kuma za mu wato tattauna a cikin zauren namu. Daga bisani sai mu leƙa fagen kwalama mu ji kuma me baƙuwar mu za ta girka mana a cikin zauren namu. Masu sauraro, ku biyo ni domin jin yadda tattauna zai kasance. Sunana Ruqayyah Bashir. Kamar yadda na faɗa, kowane ɗan adam musamman ma matasa, uwa zai ce gaskiya ni abin da ke ci min tuwo a kwarya abu kaza ne, gaskiya ni a gidanmu ba a min kaza, a gaskiya a makaranta kaza, a majalisa kaza, a Najeriya gaba ɗaya, a jaha, kowa da abin da ke damun shi, a kuma inda abin nan ke damun shi. To amma kafin mu fara, bari mu ji ya sunan baƙin namu.
Sunana Ishaku Umar Umar.
Sunana Faisal Ibrahim.
Sunana Maryam Yunus Hassan.
Sunana Abdulkadir Yusuf.
Sunana Khadija Hamisu.
To haka yake, idan muka fara da kai Abdulkadir, a matsayinka na matashi, shin ko me ke ci maka tuwo a kwarya a daidai wannan yanayi da wato Najeriya ke fuskantar kalubale da dama?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka ji, sunana Abdulkadir Yusuf. Idan aka ce me ke ci min tuwo a kwarya a matsayina na matashi, ba zai wuce abu ɗaya zuwa biyu ba, wanda a yau a rayuwar nan da ake ciki shi ne duk wani matashi yana fuskantar wannan kalubalen. Na farko a ce harkar karatu, na biyu kuma rashin aikin yi da matasa ba sa mai da hankali a kai. Abin da ya sa na ce rashin aikin yi da karatu, waɗannan abubuwa ne guda biyu wanda a yau ɗin mu da goban ma gabaki ɗaya matashi sai yana da karatu, sai yana da ilimi. Sannan kuma sai yana da ilimi zai iya tafi da abubuwan da suke wakana, musamman a cikin nahiyarsa inda yake, ko kuma
wajen ma inda yake, saboda in baka da ilimi zai zamanto kana tafiya ne tamkar wani, bari in ce wani dabba. Saboda zaka kai
yanayin
da wato dole kai da kanka zaka gane cewa kai kuskure a baya. Sannan kuma wani support da baka da ba a samu ga musamman waɗanda suke son su yi karatun, zaki ga wato ba sa samun support ta wani bangaren. Musamman yanda karatun yanzu ya zama in ba ka je private bane, inda ne iyayenmu da kakanninmu za su gaya mana cewa sun yi karatu a free ne kyauta. To amma yanzu fa da kuɗinka a makarantar ma, da kuɗinka kana so kai karatun, sai ka ga abin kaman yana fin ƙarfinka. Saboda yau in an ce an ƙara kuɗin makaranta, gobe za ka ji wani abin ne za a bullo da shi daban a ɓangaren karatu kenan. Sannan kuma shi kuma rashin aikin yi na matasa ba wai kuma ba aikin yin ba ne. Abin da yake ci min tuwo kenan a ƙwarya, mun yada ayyukan da muka sani muka gada, wa'inda muka gada tun daga gurin iyayenmu, kama aikin gargajiya da zaki ga wasu sun gaji kira ne, wasu kuma
ayyukan hannu kenan,
ai kaman aikin hannu, sai mutum ya bari sai ya ce a shi dole sai ya ci da gwamnati, wanda ita kanta gwamnatin yanzu in ka duba zaka ga ba ta iya rike kanta. So matashi zaki ga wato ya yadda wannan aikin hannun noma, kira, menene power da dai sauransu, duwan da ya san
wasu abubuwan da suka danganci ayyukan hannu kenan kake nufi.
Su nake nufi, saboda su ne ai tushen da matashi zai taso ya gani ana yi a gidansu, wanda zai koya. A'a to kuma sai ki ga mutum ya taso sai ki ji yana cewa ya fi ƙarfin ya je ya kira.
To amma Abdulkadir, ba ka ganin cewa su kansu matasan su suke jawa, suke fada cikin irin wannan yanayi, kamar yadda kake cewa su tashi su yi ayyukan hannu? Kowa na ganin cewa shi ya tafi office abin da ya fi mashi alkhairi kenan, bayan kuma office din yana da nashi kalubalen.
Ai dalilin da yasa kika ji na ce miki abin yana ci min tuwa ƙwarya kenan, saboda menene? Ai ba su maida hankali akan su wannan ba. Kafin ka je office ya kamata a ce duk wani office da kake gani, muna gani zaki ji wani babba ne, minista ne shi ko chairman ne, zaka ji inda yake tutiya da samun kuɗin shi. In kika cire siyasa zaki ji ko ya koma noma ko yana cikin wani kasuwancin na daban. Shi ma bai dogara da wannan office din ba, saboda wannan office din abu ne na lokaci zuwa lokaci. In yau ba mutuwa ba, akwai lokacin da kana ciki za a cire ka a maida wani.
To amma baka ganin aikin office din shi ke sa yanzu ma mutane su fi karrama, musamman ku matasa?
A'a, duk matashin da kika gani a yanzu ana wa tunanin ka gan shi da mutunci da menene bai dangana da aikin gwamnati ba. Yaushe zaka samu aikin gwamnatin?
Yaushe
ka gama karatu sannan kuma ka ce kai aikin gwamnatin? So wannan ma ya kalubale ne a kanka. Ba sai kai, ai sai kai karatu zaka yi aikin gwamnatin
sosai.
To kuma baka yi aikin, baka gama karatun ba, kana kallon roman da yake cikin office.
To amma ai ka san akwai mutane da zaka ga cewa aikin gwamnatin idan dai suka mayar da hankali sukan samu abin da suke so.
Kafin aikin gwamnati, ina gaya miki ne, duk aikin gwamnatin da zaka yi shi ba tare da karatu ba mai gadi ne.
To amma baka ganin cewa abin da yasa ba a cika samun abin da ake so a aikin gwamnati ba, saboda matasa ba sa maida hankali su ba aikin muhimmanci ne?
Ba wai ba sa ba da rashin maida hankali, ina gaya miki kafin ka samu aikin ai.
To shi ma wani aikin
da duk aikin da zaka yi yanzu in ka riga ka bar aikin hannu, muna da masu digiri.
To yanzu karkace na katse ka. Khadija, idan muka dawo kanki, kin ji abin da Abdulkadir ya faɗa. A matsayin ki na matashiya mace, shin me ke ci miki tuwo a ƙwarya?
Duba dai da yanayi na yanzu, abin da yake ci min tuwo a ƙwarya, babban abin da yake ci min tuwo a ƙwarya bai wuce abu biyu ba. Shine yanda abubuwa ke ƙara tsada kullum, da kuma yanayin taɓarɓarewar tarbiyya. Duba da yanzu kullum abin da ka siye shi yau, gobe in ka je siya zaka ji an ce maka ya ƙara tsada, ya ƙara kuɗi kaza, ya ƙara kuɗi kaza. To gaskiya abin yana ci min tuwa ƙwarya sosai. Da yanayin kuma tarbiyya, yanayin tarbiyya yanzu zaka ga yaro ƙarami yana behaving ba abin da ya kamata ba. Abin da ma bai kai a ce zaka ga wannan ɗan ƙaramin yaro ne, abin da ya yi babba ma a da ba zai yi shi ba. Amma shi ne yanzu yara
suke. To ba kya ganin zamani ne canja, saboda yaran zamanin da yaran zamanin yanzu ba ɗaya ba ne. Akwai iyayen zamani, akwai iyayen da.
Ito duk da haka, wasu suna ganin kamar in yaro ya lalace a zamanin yanzu ko laifin iyaye ne ko kuma dai wani abu. Yanda kika faɗan ne akwai yanayin zamani da ya canja da yanayin dandalin sadarwa na social media. To duk da shi din dai, amma shine ma yanzu a zamanin yanzu yafi babbar takarawa.
To, Faisal, idan na dawo kanka ka ji abin da ƴan uwa matasa suke faɗa a cikin zauren. Musamman idan muka duba cewa matasa wani lokaci akan cewa su suke jawo kansu. Idan muka duba zamu ga akwai wanda kwata-kwata ba sa bada hankali ma sai karatu kamar yadda Abdulkadir ya faɗa. Wani kuma zaka ga zai yi ta bugawa yayi ta gwagwarmaya amma kuma ya kasa samu. Kai me zaka faɗi game da abubuwan da muke tattauna yanzu?
So da farko dai assalamu alaikum. Ni da mun ina son in yi shari kan maganar da Abdulkadir ya faɗa da kuma
ita kanta
wannan Khadija. So ni the first thing da abin da ke tumuntuwa ƙwarya shine dai yanzu zaka ga kare karatun boyo ba ma karatun bane yawancin matasa ana karatun. So at the end of the day zaka gama karatun ka zo aiki babu. Kingane muna da masu degree da yawa zaka zo ka gama karatun ka fadi tashi ka gama karatun ka zo neman aiki shi ma aikin yanzu abin da suka mayar da shi gwamnati kamar ya kasance sai kana da kamar me ake kira
cewa
uwa a bakin muru ko baka ba shine so abin ya zama hanya abin da ya kashe mu a Najeriya kenan alfarma wanda ya cancanta ba za a dauke shi ba sai kawai a biya mu alfarma babanka kaza ne babanka wane ne minista ne ko me shikenan kana da hanya za a dauke ka kawai abin da ya kasance kenan abin da ke faruwa. So zaki ga yawancin mata talakawan zaki ga sun ma fi bai da hankali a makarantar. In gane zaka ga mutum Umar yana da karatu sosai wanda shi yaron masu kuɗin yawancin su ma ba wani karatu suke da suna yi a makarantar ba amma sai ga wai yaro bai ma kammala ma karatun ba sai ga aiki ma na jiran shi. So abinda ke fama ke tumuntuwa ƙarya kina abin wani zubin sai yanzu kamar in give up ma karatun ma da nake amma wani zubin kawai sai in ce don ma ne kawai sabida koyo da gobe ran rayuwar kaina tunda ina da sana'ar hannun da nake ba zan ce zan tokara da makaranta ba ne da mun ma taɓa wannan mafarkin ba. So kamar yadda ita ta faɗa
Khadija
ta faɗa na cewa tarbiyya na yaran na yanzu musamman iyayenmu na yanzu zan ce miki iyayen zamani ne a da yayin bayan da na sani in yaro ya laifi ko maƙota kuke ko ɗan unguwa ka zaka kira yaro in na zana ne ka zana yaro kuma ya faɗa sai dai ke ga iyayen yaro sun zo suna ma godiya amma yanzu abin da ke faruwa ko faɗa kama yaro sai za ka ga iyayen yaro sun zo kanka suna ma sun hauka da faɗa babban abin da ya ƙara lalata tarbiyyar yara kenan. So yaro a gaban shi ka mai abu an zo ana ma faɗa ko wani abu a ya samu dama kenan gowa ma zai abin da ya fi wannan. In kuma a gida ne akwai babban abin da ke faman damu na yake tumuntuwa ƙarya musamman a gida zaki ga ƙaninka ya ma laifi ka kama shi zaka rike shi ko kuma kana mai faɗa ko wani abu sai ka ga mamanku ko dai ba haka ya taso yana ma iyu a gaban yaro ko kuma ya ce kai ma zai dake ka a gaban shi. Kin ga wannan abin da yaron ya gani shi kuma ya samu dama kenan da zai ci gaba da raini kenan. To kin ga babban abin da ke faruwa kenan sannan kuma muka koma bangare na kamar yadda yake cewa sana'ar hannu abu ne mai kyau amma yanzu din ma haka ne zalika samun sana'ar hannun ma gaskiya sai ka jajirce kuma kamar misali da yake maganar noma abu mai kyau ne. Amma yanzu abin ya zama sai a hankula waye ka je kai noman ba tsoro kake fargaba kake ka je kai noman saboda rashin tsaro kasan suna ƙasa tana fama da rashin tsaro ta kai zaka je ka kwashe jiki kace aka shiga daji inda ake fama da rashin tsaro da ƴan bindiga daɗi menene baka san me zaka je ka tarar ba
sai na ji kamar ni kadai ce cikin zauren namu. Yawa to yanzu da aka daddara ai dai ba ni kadai ba kenan. To Maryam idan na dawo kanki kin ji abinda Khadija ta faɗa da kuma abinda sauran ƴan uwa matasa maza suka faɗi ke me ke ci miki tuwo a ƙwarya a matsayinki na matashiya?
Abinda ke ci min tuwo a ƙwarya shine bara a yanzu kowa ba zai iya tashi ya nemi sana'a ba musamman mata zaki gansu akan titi suna bara kuma suna da ƙarfin da za su iya yin aiki ko aikatau ne ki je ki ciyar da kanki ki ciyar da ƴaƴanki amma sai ki gansu akan titi suna bara da su da ƴaƴansu yara idan kika zo wucewa kamar za su miki kwace saboda suna neman kuɗi kuma suna da ƙarfin da za su yi aiki daga su har iyayensu
haka
amma ba za su yi ba sai dai su je suna bara kuma an tashi a ce gwamnati komai gwamnati Gwamnati na da tana gwamnati na da nata laifin kuma tana iya bakin kokarinta ta wani gurin. Ba dole ba a ce dole gwamnati sai ta ciyar da kowa da ke duniyan nan ba. Ba gwamnati kaɗai za ta ciyar da su ba. Ke kanki za ki iya tashi ki nemi sana'a ki ciyar da kanki.
Ba sai ki shiga titi kina bara ba.
Idan kwashin gidan ku ta lallace ta cika sai a ce sai an jira gwamnati
ta zo. Yawwa ta zo ta kwashe.
To idan na dawo kanka Umar ka ji abin da ƴan uwa a cikin zauren namu suke faɗi. Shin me za ka faɗa? Me ke ci maka tuwa ƙwarya?
Abin da ke ci min tuwa ƙwarya gaskiya abu biyu zuwa uku ne. Kin ga na farko matsi na rayuwa. Dan gaskiya ni na dogara ne da sana'an hannu dan dinki nake yi. Abu na biyun kuma shine shaye-shaye. Dan zan iya gaya miki matsi na rayuwa kusan komai nake ɗaukan makai nauyi. Ba dole sai na jira babana ya min ba.
Kuɗin mota?
Dai wasu dai abubuwan da dai ba sai ka jira amma ba.
Haka.
Sai kuma shaye-shaye. Gaskiya shaye-shaye illa ne ga lafiya. Tunda kin ga shekaru na 20 kuma akalan shekarun nan. Sai ka ringa kakkauce makalan abubuwan nan za ka haɗu da abokanai da dama wanda farko dai aboki ne ma shi ne illa ga lafiya in ba kai sa'an aboki ba a rayuwa.
Shi ne wanda yake sawa ka fara irin waɗannan ayi.
Kayan mayi haka da wasu wannan. To gaskiya a duk shekaruna ina ƙoƙarin kauce ma wannan kuma ina kira ga matasa don Allah su kauce ma wannan don shaye-shaye. Gaskiya illa ne ga lafiya.
To amma baka ganin a matsayinka na matashi idan har ka san abin da kake so ba matashi da aboki dan uwanka da zai iya ingiza ka ka fada cikin harkar shaye-shaye.
Eh to kin dai ga gaskiya shaye-shaye ya danganta da tarbiyyar da iyaye suka ba ma yaro.
Yawwa.
Maganan gaskiya uwa ta san da wa yaron ta yake mu'amala uba kuma ya san waye yaron shi yake mu'amala.
Haka kuma ya sa ido
sosai. Kuma ya sa ido akan karibiyan yarensa.
Haka ne. To haka yake masu sauraro ina ga anan zamu dakata da tattaunawar namu kana idan Allah ya kai mu mako na wato mako mai zuwa zamu dora kan wato tattaunawar da muke a cikin wannan zauren. Kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka dake a birnin Washington DC. Yanzu kuma zamu je ga fayyen waƙe-waƙe amma kafin nan bari mu dan nishadi da wani bebe dake fuskan na'ura kana muka dawo shirin. Yake masu sauraro idan muka dawo fagen waƙe-waƙe a yau kuma muna tare ne da wani ɗan matashin mawaƙi inda zai bayyana mana gwagwarmaya da yi a rayuwa ko in ce gwagwarmaya da yi domin ya cimma wato muradinsa na zama mawaƙi. To barka da zuwa.
Barka dai.
To ya sunan malamin namu na yau ko in ce baƙonmu na yau.
Sunana Habib Taku.
To masha Allah. To aji Habib ga ka a cikin harkar waƙa. Me jawo hankalinka ga cewa harkar waka shine mafita a gare ka?
Gaskiya ne. Harkar waka dai harka ce da nake so, nake ra'ayin waka tun ina karami. Na kasance tun ina karami ina kaunar waka kuma ina son waka, sannan duk wani program da ake na mawaka ina bibiyar shi, ina jin irin yanda ake gwagwarmaya da kuma abubuwan da suke fuskanta a ciki. To gaskiya wannan dai abu ne wanda nake so.
Haka ne. To daga lokacin da ka ji wannan wato dama da kake so ka zama mawaki, wasu irin hanyoyi ka bi domin ka wato cimma muradinka na zama mawaki?
Hanyoyin da na bi su ne. Da farko na fara ƙoƙarin rubuta waƙa ne ban ma san inda zan je in buga ta ba.
Haka.
Amma dai ina rubutawa sai wata ran kawai na fito daga unguwanmu, na je wata unguwa kusa da unguwanmu, sai naga wani studio. Sai naga an rubuta Arewa studio, sai nace to nan gurin ai kaman gurin buga waka ne. Sai da na wuce sai na dawo. Sai naga wani a wurin yana tsaye, sai nace mai da Allah nan gurin studio ne na buga waka, ya ce min eh. Nace mai to ina so zan yi waka, amma ba yanzu na zo wucewa ne, sai naga studio, amma tunda na gane nan studio ne, insha Allah zan dawo ba da dadewa ba in yi waka. Shine ya gaggaya min duk irin yanda abubuwan suke tafiya, ga yanda ake yi, ga matakan da ake yi da sauransu.
Har dai ka samu dai kasance kanka cikin harkar.
Gaskiya.
To ya iyaye suka dauki wannan batu na zaman ka mawaki?
Gaskiya sun min kyakkyawan fatan alkai, saboda ina da kyakkyawar fahimta tsakanina da iyayena. Sun san cewa insha Allah ba zan jawo musu abun magana ba ko kuma abun kunya ba. Wannan dalilin yasa suka bi ni da addu'a.
Haka ne. To idan muka dawo fagen wannan waƙe-waƙe, waƙa kaɗai kake ko kuma kana kiɗa, kana wani abu da ya danganci waƙar?
Gaskiya ne, ina yin waƙa kuma ina yin kiɗa. Duka ina yi.
Kai makaɗi ne?
Insha Allah.
To wani irin kiɗa kake?
Ba irin kiɗan da bana, ina yin kiɗan Hausa, Afrobeat, Amapiano da ma sauransu.
Haka yake. To wasu irin kalan waƙoƙi kake?
Waƙoƙin soyayya nake kuma da yaren Hausa.
To da ni da masu sauraro za mu so ka dan rera mana wannan waƙar.
Akwai wata waƙa ta da nake cewa shi aure lokaci ne mu ma za mu yi, kuɗi lokaci ne mu ma za mu yi, gida lokaci ne mu ma za mu yi, mota lokaci ne mu ma za mu yi, komai lokaci ne ban fi da rabo, kai dai riƙe Allah ka kama yabo.
Sai ka sai da sallah ka cimma rabo.
Aure lokaci ne.
Ke masu sauraro, to da fatan kuna jin daɗin wannan hira da muke tare da Habib. To Aji Habib, akwai kallo da ake ma wato mawaka, me za ka ci game da wannan?
Gaskiya ne, akwai kallo da masu saurare ko masu kallo suke yi ma mawaka,
ko al'umma baki ɗaya,
ko al'umma ga baki ɗaya da suke yi wa mawaka da ƴan fim, yadda yanzu fagen waka ake. To gaskiya akwai wasu daga cikin mawaƙan waɗanda suke ɓata wa mawaƙa suna. Su ne suke ja ake tunanin mawaƙa suna ɓata tarbiyya ko kuma suna yin wani abu da bai dace ba. Amma a gaskiyar lamari ba haka abun yake ba. Waɗannan da suke irin wannan ɗabi'un, in ka bincika za ka taran ma ba ma asalin mawaƙa ba ne, kawai suna jingina da waƙa ne, sai su shiga cikin mawaƙa, sai su dinga yin irin waɗannan batancin da abubuwa marasa kyau. Amma duk mawaƙi na gaskiya da gaskiya ba za ki tsince shi a cikin irin wannan ɗabi'an ba, ko irin wannan mummunan halin ba.
Haka. To idan muka zo fagen wato nasarori, wani irin nasara ka samu sakamakon harkar waƙa?
Gaskiya na samu nasarori da yawa, don ba abin da zan ce sai dai in ma Allah godiya. Saboda da harkar waƙa da kiɗa muke ci muke sha, muke sitira har muke yi ma wasu ma da sauran abubuwa, gaskiya na mallaki abubuwa da yawa ta wannan harka.
Haka ne. To wani irin waka zaka ƙara rira mana?
Sha zamanka baby, baby. Habibi habibi baby ya nurul qalbi baby na kira ka sweety na tauraron duka zamani kai ke ban umarni soyayya ta nuna ni
sha zaman ka baby habibi habibi baby ya nurul qalbi baby na kira ka sweety na tauraron duka zamani kai ke ban umarni soyayya ta nuna ni shauki
To haka yake a matsayinka na matashi wani irin sako kake da shi ga ƴan uwanka matasa idan muka duba yanayi da kasar mu take ciki a daidai wannan lokaci?
To sakon da nake da shi a gurin ƴan uwana matasa shine mu nemi sana'a. Mu nemi sana'a dan mu dogara da kanmu har mu taimaka ma iyayenmu da ƴan uwanmu. Saboda rashin sana'a ke sawa matasa ke fada wasu hanyoyi na ɓata gari ko hanyoyin ta'addanci. Wannan shine shawaran da zan bawa matasa, a nemi sana'a.
A ƙarshe kuma wani waka zaka rera mana, ko in ce a ƙarshe wani waka zaka kulle mana shirin da shi?
Asin da asin na yi gamo da ke ba zan guje ki ba, na daɗe aso ina bidar wacce ta yi daidai da zuciya.
Asin da asin na yi gamo da ke ba zan guje ki ba, na daɗe aso ina bidar wacce ta yi daidai da zuciya.
Asin da asin
Malama Rukayya, sanne da kokari da haka ne kuma muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wakiliyar jama'a Abuja Najeriya Rukayya Basha da dukkan waɗanda aka ji maryoyinsu, sai Fiona Nanduru da ta daidaita mana sautin shirin. Ni Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington. Sai an ji mun ku.
Ba ni na ba maza da mata.